Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin ta daga watan Disamba shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu mai kiri ne tare da Murtala Faruk Sanyin na zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a Florida a zaman wani aikin ta'addanci. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya gargadi shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soja masu zafi, duk da cewa Pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai.
Kanan labaran kenan. Bayan ku gama jin labarai za ku ji cewar hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta musanta cewa hoton bidiyon da suka fito na kama mawallafin jaridar yanar gizo na ta Sahara Reporters a cikin kotu babu jami'anta a ciki. Bayan haka 'yan Najeriya da dama kuma sun kalubalanci matakin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke dauka na karkorance daga kasashen waje na kusan dala biliyan 30.
Bashin da yake kan kasa a yanzu kawai ya yi yawa wajen dala biliyan 83 dalar Amurka, wanda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30. Idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 a kai zai zama wajen dala biliyan 110.
Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanku da safiya kuma ga labaran. Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Dan majalisa Gerald Nadler ya bayyana a gidan talabijin na CNN cewa za a sami Trump da laifi a cikin mintuna uku kacal idan har yana fuskantar tuhuma a gaban kotu na cewa ya yi amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar neman Ukraine ta yi binciken ɗaya daga cikin manyan abokan takararsa na jam'iyyar Democrats a zaben shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ban kasa Joe Biden. Nadler ya ce da Trump yana da wata kwakwarar shaida da ya fito karara ya bayyana ta a maimakon kin bayyana a zaman kwamitin shari'a na majalisar wakilai mai rinjaye 'yan Democrats na sauraron bahasin zarge-zargen tsige shi kamar yadda White House ta yi. Ya ce bayan zaman sauraron bahasin da kwamitin binciken asiri na majalisar ya yi a ranar Litinin akan shaidun da aka tattara akan Trump da tattaunawar da jami'ansa suka yi da Ukraine, kwamitin na shari'a zai iya kada ƙuri'a akan bayanan na tsigewa ya zuwa ƙarshen mako. Daga nan kuma ya ce daukacin majalisar za ta shiga shirin tsige Trump kafin tafiya hutun Kirsimeti nan da mako biyu, wanda zai share fage ga soma aikin majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Republican, duk da yake yiwuwar cire shugaban daga mukaminsa na da wuya a wurin. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwa a Florida a zaman wani aikin ta'addanci a cewar wata jami'a ta musamman a jiya Lahadi. Rachel Rogers, jami'a ta musamman mai kula da ofishin hukumar ta FBI na Jacksonville, ta shaidawa wani taron manema labarai a jiya Lahadi cewa ana gudanar da binciken ne bisa hasashen cewa aiki ne na ta'addanci, to amma dan bindigar ya yi aikarsa ne shi kadai. Ta ce yanzu haka mun dudduba wajen dan bindiga ɗaya ne ya kai harin, kuma ba wanda aka kama ya zuwa yanzu. FBI ta bayyana wannan, wato ta bayyana wanda ya yi harbin ya kuma kashe mutane uku a hukumance da Muhammad Al-Shamrani dan shekaru 21 da ke da mukamin second lieutenant a sojin saman kasar Saudiya, wanda ya zama dalibin tuka jirgi a makarantar horar da sojin sama ta Pensacola. Jami'ai na ci gaba da binciken musababin kai harin, wanda kuma ya jikkata wasu mutane takwas. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Lahadi ya gargadi shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soji masu zafi duk wanda cewa Pyongyang ta bada sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai. Kim Jong-un yana da wayan gaske kuma yana dabda ya rasa komai idan har yayi wani abu mai zafi a cewar Trump a shafin sa na Twitter. Shugaban na Amurka ya ci gaba da cewa shugaban na Korea ya sanya hannu yarjejeniyar warware shirin nukiliya a Singapore. Ba zai buƙaci lalata dangantaka ta musamman tsakaninsa da shugaban Amurka ba ko kuma yin kutse a zaben shugaban kasar Amurka na watan Nuwamba ba. Korea ta Kudu a ƙarƙashin shugabancin Kim Jong-un tana da tattalin arziki mai ƙarfi da inganci, to amma wajibi ne ta dakatar da shirin ta na nukiliya kamar yadda ta yi alƙawari. NATO, China, Russia, Japan da ma daukacin duniya duk sun ittifaki akan wannan, inji shugaba Trump. Kalaman na Trump na zuwa ne bayan da kafar yaɗa labaran Korea ta ce an gudanar da gwaji a tashar harba makaman nukiliya ta bakwai a Suhai, tashar harba roka mai cin nisan zango a Tongri a yammacin Pyongyang da ke iyaka da kasar China. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a New Delhi, babban birnin kasar India, a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa 6 inda laborori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a. Masu ceto sun kai wato waɗanda lamarin ya rutsa da su a asibiti. An yi wa wasu mutane 16 maganin ƙunar wuta ko kuma shakar hayaki kuma sun wartsake. Jami'ai sun ce ana binciken musababin tashin gobarar da ta soma da misalin ƙarfe 5:30 na safe. Motocin kashe gobara 25 suka yi aikin kawar da wutar, kuma tuni da aka kammala aikin ceto a cewar jami'in 'yan kwana-kwana Atul Kumar Gags.
अब तक हमने 52 लोगों करीब निकाल चुके हैं, हम लोग 52 के करीब हैं आदमी जिनको निकाला जा चुका है.
यचे मुन पितर दा कुसम मुताने 52 a sanar da mu ne da karfe 5:22 na safe, kuma da farko mun tura motoci 4 ya zuwa yanzu motocin kashe gobara 35 muka tura tare da adadin jami'ai 150. An kai mutane da aka ceto a asibiti daban-daban. Ana iya samun adadin waɗanda suka mutu da kuma waɗanda suka tsira a asibitocin. Kimanin mutane 2 kuma suna cikin baragoze har yanzu. Prime Minister Narendra Modi ya bayyana gobarar a matsayin babban iftila'i. Gidajen sayar da abinci a kasar Saudi Arabia ba za su sake zama da kofofi 2 daban-daban ba, ɗaya ga masu iyali da kuma ɗaya ga mazaje da suke su kadai. Ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin Twitter a jiya Lahadi. A kasar dai gidajen abinci wato akasarin gidajen abinci a kasar ta Saudiya, ciki har da masu abincin kasashen Turai, suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza a daban.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta musanta cewa a cikin wata sanarwar da ta fitar cewa hoton bidiyo da suka fito wanda ake kokarin kama mawallafin jaridan yanar gizo ta Sahara Reporters a cikin kotu babu jama'anta a ciki, kuma a cikin bidiyo ne aka ga wasu mutane na kokarin sake gama shugaban na kamfanin wato Sahara Reporters kenan bayan kotu ta bashi beli. Daga Abuja, Umar Faruk Musa na da ƙarin bayani.
A sanarwar da ita hukumar ta bada, ta ce jami'anta suna sanya rigunansu da ke nuna kosuwa idan suna aikin kama ko kuma ɗaukar matakan tsaro akan waɗansu al'amura. Don haka duk hotunan da ake nunawa na bidiyo da ake cewa wai sun shiga sun kamo shi a kotu, babu jami'insu a ciki kuma babu wani da ke ɗauke da rigar hukumar DSS a lokacin da ake wannan aiki. Don haka an yi ne domin cin wani buri, kamar da yadda jami'in huɗa jama'a na ofishin hukumar tsaro ta DSS Ahmed Shamsu da yake bayyana mun a tare da ne da shi
mu mutanen mu masu bin dokoki ne kuma in zamu yi kamun wanda muke zargi da laifi wato muna bin wasu kaidodi wanda a cikin su shiga kotu ya haramta ba ma shiga cikin kotu mu kama mutum sai dai mu jira shi a harabar kotu yadda doka ta tanada sannan mu kama shi to shi kuma wannan al'amura da muka gani wato abin da ya bamu mamaki shine an yi ta watsa wasu bidiyoyi a yanar gizo ana nuna cewa mutanen mu sun shiga kotu suna so su sake kame su to abinda zan sheda maka cikin wannan bidiyoyin babu mutum wanda su saurare da mutanen sa suka shirya kuma abinda muke gani wato wannan su ne ma suka keta dokan kotu suka shiga suka yi wa kotu irin wannan barna da sunan su bata wa jami'an tsaro suna to kada ka manta Allah so sanar da wani abu cewa bayan mun sake shi muka yi mu kotu cikin 24 a cikin dokoki da aka keta masa in an bashi beli shine kada ya tara mutane yayi ya bada wani rahoto ko a ɗan jarida haka yayi musu interview to amma ran da muka sake shi cikin awanni kadan yayi wannan magana da mutane jarida har yake ce musu cewa shi yana ganin ana so a kama shi ne ana so a hana shi ana so a yi ne to duk wannan cikin dokokin da kotu ta bayar ta ce masa in an sake shi a cikin conditions na daily din kada ya yi magana da ƴan jarida gashi ya keta yayi
to amma duk da irin wannan matakan da kuka dauka har yanzu ƴan ƙasa suna ganin kamar kun saba kaidoji kun yi kama kariya kun sake kama shi kamar kuna masa bita da kulli ne jin kadan bayan an sake shi kuka sake kama shi idan kuna da wasu caje-caje akan shi me yasa tun farko ba ku hada su da caji na farko domin a yi magana shi a bada beli akan su ba a lokaci guda
wato kaga wato yadda dokokin ƙasa take da kuma aikin jami'in tsaro aiki ne mai wahala sosai kuma aiki ne wanda kana yin shi kuma kana takatsantsan saboda kada ka je kai ma ka keta wata doka don haƙƙin wani duk wanda muke so mu kama shi da laifi sai mun yi bincike mun tabbatar da mun samu hujjoji kafin mu gurfanar da shi gaban kotu to shi da muka kamo shi cikin wasu laifuffuka da muka tanada muke zargi shi akai wanda suka kai kamar 5 ko 6 sai muka samu hujja akan 3 kaga sai mu sauri mu gurfanar da shi da wannan hujjoji guda 3 kotu ta yi masa hukunci da ya kamata 3 da suka saura kuma muna nan muna ƙara bincike kuma muna samun hujjoji da ya kai akan shi kotu kuma sai mu sake kai shi shi yasa ba mu hada a lokaci guda daya ba duk lokacin da aka ga jami'in tsaro ya kama mutum to ya daga samun hujja ne da ta kai ya kama mutumin nan kuma ya kai shi gaban kotu
yanzu yaushe ne kuke sa ran za ku kai shi kotu
in Allah ya yarda ranar Litinin za a kai shi kotu in ba don ma ana cikin ƙarshen mako bane kotu ba ta zama inda kotu na zama ko yau da Litinin yana kotu
Malam Ahmed Sheikh Sundin kenan daya da cikin jami'an hudu jama'a na hukumar tsaro ta DSS a Abuja a tattauna da ne da shi Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja Nigeria
to madalla gaida Umar Faruk Musa ɗan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayinsu akan yunkurin da shugaba Muhammadu Buhari ke yi na ciwo bashin dalar Amurka kusan biliyan 30 daga kasashen waje yayin da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da 30 ke jan hankalin gwamnati da majalisar dokokin kasar game da hadarin da ke tattare da hakan daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwali ya hada mana
sana Allah ta ciya mun ba karbo bahin ne matsala ne a guri na ba yadda za a bi wajen kashe wannan kudaden bibiyar wannan abin da za a yi da wannan kudaden ya kai inda ake so ya je ko kuma abin da ake so a yi din an yi
sunana Abubakar Sani a ra'ayina gaskiya wannan bashin da za a ciyo ni ba na goyen baya tunda karo na uku kenan in an karbo kudin ma abin da ake cewa za a yi ba a yi baya zuwa inda ya kamata ya zo wajen talaka ga misali titin nan na Maiduguri Road tun zamanin Obasanjo aka fitar da shi har yau ba a gama shi ba
sunana Yahaya Adamu to abinda zamu ce da wannan bawan Allah idan wannan rance zai zama alkhairi a ga ƴan ƙasa to ubangiji Allah ya sa a karbo su kuma Allah ba da ikon ayyuka da za a yi da su wanda za su ci gaba a ƙasa
suna Bashir Muhammad ya kasa gaskiya wannan bashi siga da ake karbowa ba su da amfani a gare mu saboda a baya an yi mana gane cewa an kwato kuɗi biliyoyi amma kuma har yanzu ba ambata komai abin da aka yi da su ba babu abin da mu muka gani
wasu ƴan Najeriya kenan suke bayyana ra'ayinsu game da wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika wa majalisar dattawan ƙasar yana neman amincewar ta kan aniyarsa ta cin bashin kuɗi daga kasashen waje har dala biliyan kusan 30 su ma dai kungiyoyi masu zaman kansu dake gwagwarmayar wanzar da shugabanci na gari a Najeriya ta cikin wata wasiƙa sun bayyana matsayarsu ta kyamar cin wannan bashi. Kungiyar Sislag na daga cikin kungiyoyin su fiye da 30, kuma Kwamarar Nura Iroma Aji shine jagoranta a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Bashin da yake kan ƙasa a yanzu kawai yayi yawa wajen dala biliyan 83 dalar Amurka, wanda kuma yanzu a ce za a aro kusan dala biliyan 30, wanda wancan bashin yanzu da yake kanmu yana yadda muke biyan sa muna kashe sama da kashi 50 na kudaden da muke samu. Idan ka ji karo wannan kudin na dala biliyan 30 akai zai zama wajen dala biliyan 114. Kuma babbar abin da ya sa muka tsaye da matsayi cewa wannan bashi bukata da shugaban kasa yayi a taka mata burki ga tilin da muke da shi a kanmu. Akwai sharruɗa da suke gindaya maka. Na farko za su ce ka rage kashe kudi a kan harkar ci gaban ilimi, ka rage kashe kudi a bangaren noma, ka sakarwa ƴan kasuwa, ka rage. In akai wannan ragewar ba wani ne zai sha wahala ba da ya wuce face talakan Najeriya.
Wannan batu na yunkurin cin bashi daga ƙetare da shugaba Muhammadu Buhari ke muradi ya ja hankalin masu fashin baki a fagen siyasa da tattalin arziki na ƙasar. Malam Kabiru Sa'id Sufi, masanin kimiyyar siyasa ne da ke sharhi a fagen demokaradiyyar Najeriya.
Ana buƙatar manyan ayyukan amma kuma babu su, kuma kuɗaɗen da Najeriya take samu na shiga ba zai iya samar da wannan manyan ayyukan da ake samu ba, so da haka sai aka gamsu akan cewa lalle watakila sai an hada da karɓar bashi. To amma abinda ake dubawa akai shine na daya yawan bashin. To tunda an ba a samun aikin da ake son ake sa ran za a samu, sai ake ganin cewa ya kamata a yi taka tsantsan wajen karɓar bashin.
A can baya dai shugaba Buhari ya mika wannan bukata ga Majalisar Dattawan Najeriya lokacin shugabancin Sanata Bukola Sadaki, amma sai ƴan Majalisar Dattawan suka yi watsi da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To majalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari, sai dai kada a shafa wadannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 12 na dare ne da minti 17, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu raro barkanmu da dawowa wannan shiri na ciki da gaskiya da kan kawo muku labaru na halin da jama'a kan tsinci kansu ciki, kama daga zargin zamba cikin aminci, cin amana da cin hanci da rashawa da ma'uwa uba, take haƙin dan adam. Kasancewar mun iso ƙarshen shekara inda muka yi bitar shirye-shirye kafin mu ci gaba da shirin da muka faro a makon jiya kan korafin jami'in hukumar kare lafiyar farar hula, wato Civil Defense Ibrahim Maigari. Za mu yi bitar halin da ake ciki a ƙalla ɗaya ko biyu daga wasu shirye-shiryenmu da muka kawo a baya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. In za a tuna gabanin zaben nan na bana, mun kawo muku korafin bako Ziri dan asalin Bama da ke jihar Barno, da yake zargin shugaban ma'aikata na fadar shugaba Buhari, Malam Abba Kyari, da shigar da shi wata kwangilar sayo motoci, amma lamarin ya kare da tsare shi a hukumar tsaron farin kaya ta DSS, duk da yake ya kai batun hukumar yaƙi da cin hanci ta EFCC. Kafin mu kawo muku sabon bayanin bako Ziri, za mu tuna baya ga martanin fadar shugaban Najeriya ta bakin mai taimakawa shugaban kan labaru Malam Garba Shehu, inda fadar ta yi watsi da zargin da nuna wasu masu zagon ƙasa ga nasarar zaben shugaba Buhari ne ke ingiza waziri wajen waɗannan bayanai.
Ni wato abin da muke so mu ce shine inda za a natsu a duba wannan magana za a ga cewa ba ta da ma'ana ko kankani. Mutumin da ake gaggiwai an ce ya ce a bashi cin hanci na miliyan 29 na naira, sai ka duba ka ce akwai cancanta akan wannan magana lokacin da ya karbi ofis din nan na babban jami'i a fadar shugaban kasa. Duk wani wanda ya rike wannan ofis kafin shi akwai kuɗi naira miliyan 200 da kowane wata ake ba ofis din nan. Mariki wanda yake rike da ofis din nan yana kashe kuɗin nan a duk yadda ya so, a doka, a tsarin yadda ake gudanar da ofis din fadar shugaban kasa ba sai yayi bayanin ya aka yi kashe kuɗin nan ba. Irin tsari da shugaban Buhari ya fito da shi, Abba Kyari da kansa da ya shiga wannan office zai ce wannan kudi miliyan 200 da ake kawo office duk wata a dakatar da ita. To mutumin da ya ake bashi aka ce za a bashi miliyan 200 duk wata ya kashe garin da yake so yace baya so shine za a ce an kawo mura miliyan 29 na naira wai ya karba wannan bashi da ma'ana magana da yake na sannan abu na biyu shi wannan mutumin da ake wannan yawo da ma magana sa dake kai a kungila yace za a bashi wai a bila ta mota Hilux guda 25 kasafin kudin 2016 da 2017 babu wannan kasafin kudin a bila babu bukatar wayannan motoci to ya zai a ce an bada kungila akan abin da ba a bukata so wato maganganun soki burutsu ne iri daban-daban
wan garba shi ko wato a takeice dai ta fadar shugaban kasa ta dauki wannan abin da cewa kawai ba sharri ne
kwarai kuma zamani ne na yi saboda a zabuna zabe ne iri daban-daban a gaban mu so ake yi duk inda aka san za a fata sunan gwamnati shugaban Muhammadu Buhari ake nima a dauko ai ɗan siyasa da magoya bayan su da gidajen jaridu daban-daban wanda aka sa a gaba kenan abun farin cikin mu shine mutanen Najeriya kai ya waye irin wannan yaudara ba za ta yi tasiri ba insha Allah
yanzu dai an kammala zabi har ma shugaba Buhari yana cikin wata na bakwai a wa'adin sa na biyu da zai kare ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 kazalika karar zabe ma da aka shigar an kammala da watsi da ita a kotun koli da tabbatarwa shugaba Muhammadu Buhari nasara yanzu ga abinda Bako Ziri ya shaida wannan shiri
Bako Ziri mana bayani zuwa yanzu akwai wani abu da aka samu daga abubuwan da suka hada ka da shi a bakari
eh to ya kira dan uwana sun yi magana da dan uwana amma har yanzu dai ba neme ni ba kuma ba bani haƙƙi na ba sun sa ni da wani yanayi ban taba zaton Abubakar zai yi min wannan abin ba a rayuwa ko a mafarki tunda dai akwai lokacin da ina neman kudaden nan saura naira 20 kawai ya saura na kira shi na nema alfarma ya ciko wannan kudin in an gama sai ya bani abin da zai bani a ciki amma daga bude bakin shi ya ce min I cannot marry a woman and expect me to pregnate her akan naira 20 din ban taba zaton mahaifi zai gawa ma dansa wannan abin ba Abubakari dai ya sa ni kunya ya sa ni wani hali wanda dai ban taba ganshi ko a mafarki ba ya zalunce ni a rayuwa bazan taba manta da wannan abubuwan da ya yi min ba a rayuwa dai to nayi takacin gurguruna akan lamarin nan in shiga nan in shiga wajen can duka inda dai na fara samu nasara ta bangaren sai ya sa kafa ya toshe wajen hanyar to shi yasa kowa yana tsoron shi akan lamarin nan shi yasa da in yana da gaskiya me yasa bai kai ni kotu ba ai ya fita ya ce zai kai ɗan jaridan nan jaridan Punch din wanda ya buga jaridan nan zai kai shi kotu amma har zuwa yau ba ya kasa tafiya zuwa kotu in dai yana da gaskiya me yasa bai je kotun ba
wato dai kuma ku kai kaso in ma ba ku gamu da shi ba ko wani abu bai faru ba kotu za ta iya warware wannan al'amari ta fito da mai gaskiya cikin wannan takaddama
haka ne to kasan shi zaman Najeriya nan kawai dai to Allah ya jara lamarin abubuwan da yake tafiya cikin kasan nan don tunda su ne suna mulki bayan da zaka je kotu ta baka nasara ko da kana da gaskiya tunda dai na je EFCC na ga asiri diyawa cikin EFCC lamarin EFCC a DSS ba zai yi in yi rodere mutane ko in ce dai in zo in bata sunan mutane a bar ni a kyale ni in zo na cikin kasa har zuwa war hakan nan ba saboda haka ai in yana da gaskiya me ya hana shi tafiya zuwa kotun ai ya je kotun mana abinda bai sani ba ma zan tona asirin a cikin kotun amma dai ba zai yi in fita a media in ce gashi abinda ake cikin ba amma dai da yana da gaskiya da zai je kotun sai a kai kara zuwa kotu a ce na bata masa suna sai kotu dole za ta neme ni sai ni kuma in zo in bayyana abin da ake cikin amma ya kasa tafiya zuwa kotu har zuwa yau kuma bai bani haƙƙi na ba don shi yana kan mulki shi yasa to ai ba zai dogoma kan mulkin ba
ba ko kai wani abu da watakila a baya kake faɗa ina jin ko kafin zabe ne kai kira ga shugaba Buhari ko gwamnatinsa da sa baki cikin wannan al'amari don a samu sulhu. Shin daga bangaren gwamnati akwai wanda ya neme ka?
Har yanzu dai ba wanda ya neme ni a cikin lamarin nan. To kowa yana tsoron Abakari, saboda haka akwai mutane, manyan mutane wanda suna so su shiga wannan lamarin, su bayyana ra'ayinsu, kuma su furta abin da yake tare da su a ce da gaskiyan lamarin. To suna tsoron aikinsu, kar su zo su sa baki a cikin lamarin, kuma yanda DSP Tijjani abin da ya same shi nan ya same su, shi yasa suna gudu lamarin. Amma dai ta bangaren shawara kan za su iya su ba da shawara, kuma abubuwan da ya kamata a yi za a iya yi a cikin lamarin nan. To amma gwamnati dai bata niyan a zo a ba da abin nan namu. Mun yi dakacin gurgudunmu a kan lamarin nan da Malam Nasiru har yanzu dai shiruto.
Akwai kuma wani abu da ya shafi mutane waɗanda suke ka bayyana cewa ka karɓi kuɗaɗe da yawa daga hannunsu waɗanda za su so ka biya su wannan kuɗin. Shin zuwa yanzu ya kuke ciki da waɗannan mutane?
Ba ran da mutanen nan ba su buga mu waya, suke iya ake ciki suna neman hakkin nasu. Ina ba su hakuri dai. To kowa ya fahimci abin da inda dai abin ya taso, kuma ina da gaskiya shi yasa sun yi hakuri ma sun bar ni har zuwa war haka nan. Kuma yanzu hakan nan an yi min barazana sau biyu a kan lamarin nan. Na farko na je EFCC ranar farkon da na kai partition, na fita daga na yi submitting partition nan, na fita na doki acknowledge min wanda an yi min stamp part na EFCC wanda shaidan da tabbacin an karba ko kenan. Daga na fita na zo finance junction, mutane sun zo sun biyo ni sun karba acknowledge min nan a hannuna, kuma sun biyo ni har zuwa gida har sun yi min duka kan lamarin nan. To saboda haka ba zai yi in ce dai zan yi wani abu a kan lamarin nan ba. Na yi dai akacin gurgudana har yanzu ina mika kuka na da shugaban kasa, shugaba mai adalci, don Allah ya dubi girman Allah da manzonsa ya kwato mu hakkina, ya bani hakkina in ba mu masu so hakkinsu, kowa ya samu kwanciyar hankali a kan lamarin nan. Shi ne abinda nake neman alfarma, don mataimakin shugaban kasa ya ce zai yi wani abu a kan lamarin nan, to amma har yanzu dai shiru ba neme ni ba, ba ce mun gashi abin da za a yi ba. To shi ne abin da ake ciki dai Malam Nasiru.
Makon gobe ma za mu dawo kan shirye-shiryen, ko kuma mu ci gaba da dinta. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alai Kaya, Mr. Fil Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri. Mu kasance lafiya.
Kuma da lagai da Sir Fil Hashin Gumul, yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai takaice.
Shugaban kwamitin majalisar wakilai da ke nazarin bayanan tsige shugaba Donald Trump a jiya Lahadi ya tabbatar da cewa akwai hujjoji masu ƙarfin gaske da za a iya amfani da su akan shugaban na Amurka. Hukumar binciken Amurka ta FBI tana binciken wani mummunan harbi a sansanin sojin ruwan Florida a zaman wani aikin ta'addanci, a cewar wata jami'a ta musamman a jiya Lahadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un akan ayyukan soji masu zafi, duk da cewa Pyongyang ta ba da sanarwar yin wani muhimmin gwaji a wata tashar harba makamai. Akalla mutane 43 ne suka mutu sanadiyar wata gobara da ta tashi a wani kamfani a New Delhi, babban birnin kasar India, a jiya Lahadi. Jami'ai sun ce wutar ta tashi ne da safe a ginin mai hawa shida, inda laborori suke bacci a tsohon garin birnin da ke kusa da yankin kasuwa mai cike da hada-hadar jama'a. Gidajen sayar da abinci a kasar Saudi Arabia ba za su sake zama da kofofi biyu daban-daban ba, ɗaya ga masu iyali da mata da kuma ɗaya ga maza da suke su kaɗai. Ma'aikatar kula da birane da karkara ta kasar ce ta ba da sanarwar a shafin Twitter a jiya Lahadi. A kasarin gidajen abinci a kasar ta Saudiya, ciki har da masu abincin kasashen Turai, suna rarrabe wuraren cin abinci ga masu iyali da kuma na maza daban. To sai dai ba tabbacin ko su ma za a ba su damar sauya tsarin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai dai kafin mu sallama, bari mu miƙa taziya zuwa ga Sarkin Zango Kumasi Sultan Umar Faruk Sa'id da Sarkin Fadarsa Alhaji Amadu da Malam Abubakar Imran ko kuma Malam Bawo da aka sani tsohon dan jarida da baki ɗayan mutanen Kumasi na rasuwan Alhaji Muntari Lawan wato Sarkin Fadar Sarkin Zango kenan wanda aka yi jana'izarsa jiya Lahadi. To Allah ya ji kansa da rahama ya ji kan magabata baki ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Murtala Faruk Sanyina da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya ya bada umarni Malam Sidi da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku sai da hantsi. Salamu alaikum.
Afrique, le monde.